الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai albarka unguwar federal locus fadar jihar gombe domin ci gaba da tattaunawa abin da ya shafi mu kai tsaye a matsayin mu na musulmi wanda muke wannan tattaunawar duk mako mako a rana kuma da lokaci irin wannan yau muna yammacin lahadi wanda ta yi daidai da 13 ga watan 6 musulunci watan jimada al-akhir hijira na da shekara 1443 daidai da 16 ga watan 1 miladiya 2022 a shimfidar mu ta yau kafin mu ji magana kan sallah insha Allah shine za mu duba rayuwa ta wasu bayin Allah magabata wanda Qur'ani ya zo da labarin wa'ansu daga ciki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin falalar su da karamcin su da kuma yanda ya ja mana kunne game da abin da ya faru wasu wanda abin ba za a kirga shi cikin abubuwa masu dadi ji ba wadannan bayin Allah su ne sahabbai babu shakka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu karamci masu falala wanda Allah ta'ala ne zabe su dan Abbasu radiyallahu anhu yana cewa yanda Allah ta'ala ya zabi manzon Allah cikin mutane haka nan ya zaba wa manzon Allah sahabbai a cikin mutane sahabban manzon Allah zababbu ne kamar yanda annabawa suke zababbu wannan magana ce ta dan Abbasu Allah ta'ala ya kare yadda shi a bayan manzon wannan al'umma babu tawaga ko al'umma da take da karamci da farala kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ne suka zauna tare da shi suka taimake shi suka fita tare suka dawo tare suka ci abinci tare suka sha ruwa tare suka fita yaki tare duk abubuwan da manzon Allah ya nada awatar da sahabbai so daga waɗannan bayin Allah yasa a gurabe da yawa Allah ta'ala yake cewa da su radiyallahu anhum warduan radiyallahu anhu Allah ta'ala ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da Allah wannan shaida ce daga Allah zuwa sahabbai wanda yake jinjina musu yake kuma karrama su yake kuma fadar irin falalolin su babu shakka sahabbai sun samu almanzila ar-rafi'a fil islam sun samu daraja madaukake a cikin wannan addini tunda babbar daraja da kololuwan daraja da martaba yau a ce dan adam tun iya duniya an tabbatar masa da makomarsa a gobe alkiyama to daga cikin sahabbai akwai waɗannan wanda sun shahara ma da asharal mubashshirun bil janna 10 da aka musu bushara da aljanna tun suna duniya waɗannan daga cikin sahabbai ne bayan su ma akwai irin su Bilal bin Rabah ladanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin su Fatima radiyallahu anha akwai irin ƴaƴanta sayyidina Hassan da sayyidina Al-Husayn akwai matan manzon Allah dukansu duk irin wannan kai tsaye kace yan aljanna ne domin nassi duka ya tabbatar da wannan saboda haka daraja da farala da suka samu waɗansun su tun a doran duniya suka tabbatar da makomarsu wanda in ba ba annabi ba ba wanda yake da irin wannan tabbacin sai sahabban manzon Allah waɗansu daga cikin su manzon Allah yayi albishir ga waɗansu Allah ta'ala ya ba su aljanna domin karfin imaninsu domin kuma irin rukun da suka yi wa wannan addini domin taimako da dafawar baya da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waɗannan sun zama taurari wanda alqur'ani da sunna sun ambaci waɗansu daga cikin su ko siffofin su ko alamomin su suratul tauba Allah ta'ala yana faɗa cewa wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladhina taba'uuhum bi ihsanin رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ta'ala yake cewa as-sabiquna al-awwaluna ko as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga suka yi gaba-gaba a cikin iban farko a cikin wannan al'umma yan gaba-gaba wanda su ne suka yarda sun ba da rayuwarsu da dukiyarsu da komai nasu akan wannan addini sun fada kuma kudirinsu haka yake su ne ma'anar sabiquna al-awwaluna wanda duk abin da suke to addini shine a gaba dukiyarsu hattaransu ba su iya tafi akan wannan addinin ba domin wa'ansu da yawa rayukansu sun tafi akan wannan addinin a wajen yaki ko a wajen baiwa manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta'ala yake fadar irin kokarinsu da ijtihadinsu da gaba-gaba irin yanda suke wa addini to sai Allah ya ce minal muhajirin wal ansar daga cikin muhajirai su ne mutanen Makka al-ansar kuma su ne mutanen Madina an bayyana wannan muhajir daga hajira ne wanda ya hijira ya bar garinsa ya koma wani gari ya samu masauki a gun mutanen Makka da bisa jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi umarni ya fita daga garin Makka domin matsi zafi ya yi zafi sahabbansa a lokacin yan tsiraru ne ba su da yawa kuma suna samun matsi da takura daga wajen Qurayshawa ana gallaza musu ana takura musu sai Allah ya bawa manzon Allah umarni ya tashi daga garin Makka ya koma Madina da umarnin Allah da izininsa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun kamar yadda ubangijinka ya fidda kai daga gidanka da gaskiya manzon Allah ya ce ka fita Allah ta'ala ya baka umarni ka fita to manzon Allah shine jagoran masu hijira daga nan sai sahabban da suka bi shi manya har azo tsaka-tsaki har azo karanan sahabbai da mata da duka suka bi suka koma garin Madina sune al-muhajir sun kaurecewa garin su na haihuwa sun bar dukiyoyinsu sun bar duk kadarori nasu sun gudu da imaninsu su rayu da manzon Allah wa'ansu daga cikinsu daga su sai rayuwarsu suka tafi ko ɗan abin da za a riƙe a hannu guziri ba su samu damar tafiya da shi garin Makka ba abuwan garin Madina ba haka suka tafi domin su fatansu su gudu da rayuwarsu da imaninsu su je sun yadda su yi rayuwa mai wahala tare da addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne aikin muhajirai kuma duk wanda Allah ta'ala ya kaddara ya je aikin haji ya san tazara tsakanin garin Makka da garin Madina ya san tsawon wannan tafiya wajen kilomita 400 ake lissafa ko abin da ya kama da wannan amma da kafarsu suka taka suka tafi garin Madina a kafa babu mota babu mashin babu jirgi babu raƙumi babu doki da kafarsu babu hanya cikin kwazazzabai da tsaunukan duwatsu haka suke gangarawa suke tafiya domin su gudu da imaninsu su je su yi rayuwar addini da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaɗan daga cikin aikin muhajirai kenan kuma duk da hakan ana farautarsu Qurayshawa shugabannin Makka a lokacin ba musulmai ba suna ta farautarsu ana binsu wa'ansu a kawo su wa'ansu a musu barazanar kisa akan duk da haka ba a yadda su bi manzon Allah ba haka suka rayu a sace wa'ansu a ɓoye haka suka tafi da garin Makka suka tafi garin Madina suka je garin Madina ba mai tabbataccen masauki a nan garin Makka ka bar gidanka ka bar iyalinka ka bar gonakinka ka bar shagunanka ka bar rayuwarka mai kyau amma ka je can garin Madina ka zama dan gudun hijira wa'ansu a masallaci suka tare wa'ansu ba su da takamaiman ma'aina suke domin su dai buƙatarsu su tsira da rayuwarsu da imaninsu su tsira da musuluncinsu kuma ga su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne muhajir al-ansar kuma su ne mataimaka nasarayen sur ne daga taimako mataimaka manzon Allah mataimaka muhajirai babu shakka mutanen garin Madina sun taimaki sahabbai sun taimaki muhajirun sun taimake su tunda Allah ta'ala ya faɗi irin taimakon da suka yi musu wayu usirun ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita buƙatar
mutumin garin Makka su biya mai bukata koda su mutanen Madina suna da bukata kan abin wannan yabo ne Allah yake musu wallazina tabu'u ad-dar wal-iman min qabl Allah ya ce ibuna man hajar ilayhi suna kaunar wadanda suka yi hijira suka koma gare su mutanen Madina suna kaunar muhajirai daga cikin irin so da taimakon da muhajirai suka samu daga wajen mutanen Madina shine manzon Allah ya hada wani abu da ake masa al-iqa al-iqa sai dauko mutumin garin Makka sai ya hada su abuta da mutumin garin Madina wane ga abokinka wane ga abokinka haka manzon Allah ya rarraba wane abokin wane wane abokin wane shi wannan mutumin Madina da aka rashi abota da mutumin Makka daga cikin su mutumin Madina zai ja muhajir mutumin Makka yace ya raba gidansa gida biyu yace wannan gida na ne na raba shi biyu zabi bangaren da kake so na baka in gona gare shi mutumin gare Madina Ansar zai raba gonan nan biyu yace mutumin gare Makka ya zaba bangaren da yake so in shago gare shi duk abin da ke gare shi hai an ce wa an suma daga cikin mutanen gare Madina har matansu na aure suke fitowa da su su ce mutumin gari Makka ya zaba daga cikin matan idan ya zaba sai mutumin garin Madina ya sake ta sai ta yi idda sai kuma mutumin gari Makka ya aure ta domin su addini ne da kaunar juna a gaban su babu wani abu idan ka cire wannan addini da son juna da kuma son taimakawa juna to waɗannan su ne al-ansar to Allah ya ce daga mutanen Makka muhajirai mutanen Madina al-ansar wallazina taba'uhum biihsan da wanda suka biyo su da kyautatawa tun da kan tabi'ai kenan har ila yawmina haza suka biyo bayan sahabbai amma da me da kyautatawa da addini da mutuntawa da karramawa da son su da kaunar su da bibiyan alkhairan su sun bi bayan magabata da alkhairi sun bi bayan su da kyautatawa hine wallazina taba'uhum biihsanin sai Allah ya ce radiyallahu anhum marduan irin waɗannan mutane sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ta'ala ya musu tana jin aljanna wanda ruwa iya guduwa karkashin gidajensu za su dawoma a wannan gida har abada zalikal fawdul azim Allah ya ce wannan farala ce mai girma daga Allah kun ga anan Allah ta'ala ya zabo sahabbai iyaye bansu iya fadar wani ijtihadi da kokari da suka yi a rayuwarsu wanda mu kuma ake so mu kwaikwayo su in ba za mu iya irin nasu ba to mu kwatanta irin namu tashabbahu bihim in lam takunu mithlahum mu kwaikwaye su har in ba za mu iya irin nasu ba ga dai misali da simple irin abin da suke yi kaunar juna da son dan uwa musulmi duk inda yake da taimakonsa cikin duk abin da za su iya yi to rayuwar da ake karanta mata sahabbai so ake kai kashi din wasu abubuwa wanda kai da kanka zaka sahi a cikin rayuwarka ta yau da gobe kaji sahabbai tsarin su na taimakon juna da kaunar juna da san addini da fifita addini gaba da komai to kai ma ana so rayuwarka kwatanta irin wannan sai ka zama to wallazina taba'uhum biihsan sai ka zama to kana cikin wanda kai bibiyo su amma da kyautatawa kai bi bayan sahabbai da kyautatawa sai Allah ya tabbatar da yarda su zuwa gare su su ma da yarda su zuwa ga Allah mahaliccin su aya ta biyu Allah ta'ala yake cewa cikin suratul fatih laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubai'unaka tahta ash-shajara fa 'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah yake laqad radiyallahu tabbas haqiqa Allah ya yarda da mu'minai a lokacin da alqur'ani yake sauka so ayi mu'minai tambayar ku nake sahabbai a lokacin da alqur'ani yake sauka ba wani mu'mini a duniya ba sahabbai ba to sai Allah yake saukar da aya a lokacin yake tabbatar da yardarsa da amincewarsa ga mu'minan wannan lokacin su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su har ma Allah ya faɗo na aiki da suka yi izi bayyunaka tahta shajara ka tuna lokacin da suke ma mubaya a karkashin wata bishiya wannan kuma ya faru lokacin da manzon Allah ya zo yi bayan ya hijira da shekara 7 sai ya ji shauƙin iya so ya je umara ya je garin Makka ya umara ya dawo sun tafi da sahabbai wa an so daga ciki aka tsaya a wajen miƙati aka ce aikawa mutanen garin Makka manzon Allah zai shigo da sahabbai amma aikin ibada zai ba abin da zai ba fada yazo ba ba yaki yazo ba abin da zai ibada zai ta umara ya koma garin su a lokacin mutanen Makka suka ce basu yadda ba basu yadda manzon Allah ya je umar ba basu yadda ba akai ta bugawa manzon Allah ya tura sayyidina Usman yace ya je ya tattauna da su mai matsala ba yaki zai ba ba wani zai zo ya tattakala ba umara zai ya koma garin su suka ce dole haka basu yadda ba amma za su yadda sai shekara mai zuwa amma a yanzu ba zai ba aka zo aka faɗa wa manzon Allah sun ce a yanzu ba za ka je ba sai Allah ya kai mu bari yace shikenan na yadda sahabbai suka ce a'a manzon Allah ko da ƙarfi a shiga yace a'a ai an yi alƙawari an yi rubutu Allah ya kai mu shekara mai zuwa yace duk wanda ya yarda da abin da nace yayi askinsa ya yanka hadayarsa in ya zo da ita mu koma garin Madina sai suka ji suke wa manzon Allah mubaya'a a ƙarƙashin bishiya to wannan aikin da suka yi na amintuwa da yarda da abin da manzon Allah ya dora su aka sai Allah yake yi bansu aka kuma a cikin karatu wani karatun yake zuwa lokacin da manzon Allah ya tafi da ɗaya daga cikin iyalansa Ummu Salama ko Ummu Salama ko Maimunatu bintul Haris ɗayan biyu da aka ruwaya tuna da karan farko sai ce to kowa ya je ya aski yanka da yasa koma garin Madina lokacin sahabbai ko an so daga ciki sai ganin kamar abin bai musu ba ai a lokacin sun fara yawa a je garin Makka ko da yaya ma ai umara a dawo manzon Allah sai kuma gun iyalinsa da ya tafi da ita wannan aiki sai ki cewa mutane na za su yi irin abin da mutanen annabi Musa suka yi masa na tawaye amma Allah zai halaka su manzon Allah yake faɗa wa matarsa wannan sahabbai in sun yi wasa sun saba mai sun ƙi su bi abin da na ɗora musu wallahi Allah ba zai basu ba daga nan matar suke cewa Rasulullah me ya faru sai yake cewa da ita ga abin da nace su yi mu koma garin Madina Allah ya kai mu shekara mai zuwa sai take cewa sai yake cewa amma na ga an suna nauyin jiki kamar ba su amince 100% da abin da ɗora su ba sai ta ce to ni ga shawarata ka je cikin su ka zauna ka kirawo wanzamin kai ma aski a cikin su ka kama hadayarka a cikin su ka yanka ka rabu da su kaka ce musu komai ummul mu'minuna maimuna ita ta faɗa wannan shawara manzon Allah ya dau shawarar ta yaje cikin sahabbai da suke tafiya da su aka masa aski ya kama hadayarsa ya yanka to kowa kuma sai kama yake kowa sai dauka kowa ya aski kowa ya hadaya sannan sai koma gari Makka abun gari Madina to kaga ashe anan ana daukan shawaran hajiya wani lokacin ko ba ka bane karkace ka duk shawarar ta baka ba za ka dauka ba manzon Allah matarsa ta bayi shawara ya dauka kuma ta amfanar da musulunci domin shawarar da ta bashi shi ya dauka ya zo ya zauna a cikin su duk abin da za a yi aka yi sannan kuma ya tafi ya jagoranci sai koma gari Madina amma yanzu kai ka ce ai duk shawarar da ta baka ba za ka dauka ba daidai bane akwai shawarar da za ka dauka akwai kuma wanda ba za ka dauka ba akwai kuma wanda za ku yi muttafaqun alayya ki hakura da kaza ni hakura da kaza a haɗu a tsakiya wannan haka ake yi amma mata suna ba da shawara addini kuma ana aiki da ita kuma wani lokacin ana samun natija da cikin nasara to sai Allah yake faɗa aikin da suke a lokacin Allah ya yarda da su izi bayu wani katata shajara fa alima ma fi qulubihim Allah ya san irin imanin da ke cikin zuciyarsu ba anzala sakirata alaihim sai Allah ya sa kwadda nutsuwa ta tare da su wa asabahum fatahan qariba sai Allah ya buda musu ya ba su sakamakon cin garin Makka ma a kusa shekara tana zuwa ya kasan fatawa Makka kuma Makka ma gaba ɗaya ta dawo karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma a bashi izini ya shiga ya fito ba a Makka ma duka Allah ya mallaka masa ita yene wa asabahum fatahan qariba hakurin sa da kuma bi abu a hankali sai Allah ta'ala ya mallaka mai Makka ma gaba ɗayan ta an fahimci wannan Allah ta'ala da ya tashi raba musulmi na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kansa har zuwa ƙarshen duniya sai Allah ya raba wannan al'umma gida uku ana ganewa duk al'umar tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen wanda za a haifa a halitta a wannan zamani sai Allah ya raba al'umar gida uku akwai muhajirun akwai ansar akwai walladhina ja'u min ba'di rabon da Allah yayi a cikin wannan al'umma ta annabi rahma kaso na daya da kaso na biyu duk a cikin sahabbai suke kuma sahabban nan ruwaya mafi inganci ko mafi shahara shine manzon Allah ya koma ga Allah sahabbai kaf basu fi mutum 10,000 ba basu fi mutane guda 10,000 ba kaga ko wata mazaba ma a wannan kasar bata kai ba balantana local government balantana jiha duk sahabban a lokacin basu fi mutum 10,000 ba manzon Allah ya kwanta ya bar su a duniya amma a cikin wannan 10,000 Allah ya ce kaso biyu na wannan al'umar a cikin su suke akwai muhajirun da muke magana su dazu akwai al'ansar da muke magana su dazu su ne kaso na ɗaya da kaso na biyu tun daga kan irin su Imam Malik afwan Sa'id ibn al-Musayyib tun daga kansu tabi'ai zuwa tabi'ut tabi'in zuwa atba'ul atba zuwa khalaf salaf har zuwa ƙarshen duniya gaba ɗaya kuma a kaso ɗaya suke ka duba fadin yawan adadin musulmin yau Allah ne kadan ya san adadin kawai musulmin da suke rayuwa a doron duniya tun daga lokacin su Imam Malik sama da Imam Malik har zuwa yanzu har zuwa gobe har zuwa tashi alkiyama a kaso ɗaya suke wannan kadai ya isi nuna ma fallar sahabbai da martaba su da kimar su mutanen da ba su fitu 10,000 ba sai Allah ya ba su kaso biyu a ciki amma duk wanda suka zo bayan su har zuwa kiyame sa aka zo dai suke manyan malamai manyan mujahidai hafizan alqur'ani suwane ne suwane ne masu taimakon addini duka sai aka dunkule su aka so daya kuma su ma da sharadi amma ka san muhajirai Allah ta'ala ya tabbatar su masu gaskiya ne ka san al'ansara wa mutanen madina Allah ya tabbatar su masu samun babbar rabo ne amma wanda suka zo bayan su Allah bai tabbatar da cewa mai matsayin su mai karfin imanin su ba can yake cewa lil fuqara'il ladina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasula suratul hashr sai Allah ce ulaika humus sadiqun ya faɗa aikin muhajirai mutanen makka da yanda suka yi an fadda su daga gidajensu domin taimakon Allah da addinin Allah sun bar komai nasu sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun wannan masu gaskiya ne Allah ne ke shaida suna da gaskiya ay humus sadiquna fi imanihim suna da gaskiya a imaninsu abinda suke faɗa gaskiya ne Allah ne ya shaida sahabbai masu gaskiya ne sai mutanen Madina walladhina tabau ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi suduri hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa wa man yukashsha nafsihi fa ulaika humul muflihuna sai Allah ce su mutanen Madina sun tarbi mutanen Makka sun sauke su sun taimake su sun ba sun fifita bukatar mutanen Makka akan bukatar su wannan dabi'ar mutanen Madina kenan malamai suna cewa duk duniya ba mutanen da Allah ya yabe su akan suna fifita bukatar wani akan tawo sai mutanen Madina mutumin Madina iya da bukata amma in ya san mutumin Makka iya da wannan bukatar sai danne ta sai biya masa kuma ko a fiska ba zai nuna ba abu na farko da zai bayyana a karkashin wannan akwai sahabi Abu Talha al-Ansari wata rana manzon Allah ya yi baƙo ana zaune a majalisi a Madina sai ma'aikin Allah ya tura gida a je a nemo abin da za a biya baƙo dan abinci ko abin sha aka je gidan manzon Allah kaf aka rasa abin da za a samu a biya baƙon nan babu ɗakin wanci babu iyayen muminai guda tara kaf aka zagaye ɗakunan su ba a samu abincin da za mu yi baƙo ba dan aika ya zo ya faɗa manzon Allah ce ya rasulullahi duk babu na zagaya duka sun ce babu wani abu da za a ba baƙon nan a lokacin sai ya ce to waye zai sauki wannan baƙon nawa falahul janna ni kuma na tsaya masa Allah zai bashi aljanna gobe alkiyama Abu Talha sai ya ɗaga hannu ce ha ana ya rasulullahi gani shi ba confidence zai irin nasa, ba shi da tabbacin akwai abin da ya bari a gida wanda zabi ya bakwa. Dan ha gama zaman majalisi sai ja bakon suka tafi gida, iya zuwa sai sawo matarsa yace akrimi dhaifi rasulillah, ki girma wa bakon manzon Allah. Wannan bakon ba nawa bane, na manzon Allah ne. Duk wata gwaninta ta abinci ki bakon manzon Allah ne. Sai take cewa ya rasul, ya Abu Talha, ai yau gidan nan gaba daya ba abin da ya rage illa abincin yara, illa utu subya, abincin yara kanana ne, ni ma ba ni kai ma baka, abin da ya rage a gidan kai abincin yara ne. Sai yake cewa akwai abincin yaran ku? Sai ce eh akwai. Sai ta ce he ce to ki musu dabara fa na wimihim, ki lallashe su har su yi bacci kasu ci abinci, ki musu wayo da dabara kamar abincin bai nuna ba, a bai kaza ba, har su yi bacci. Idan kin tabbatar sun yi bacci, sai ki ɗauko abincin ki kawo ni ina tare da baƙo, ki ajiye a tsakiyar mu, mu yi kamar muna cin abincin amma kar mu ci, mu yarda mu kwana da yinwa mu faranta baƙon manzon Allah rai. Haka suka yi. Baƙon manzon Allah ya ci abinci ya ƙoshi a kwanta, da asuba sun tafi masallaci, manzon Allah iya ganin Abu Talha sai kama murmushi iya dariya, yake cewa ajaballahu bima fa'ala fulan wal fulana al bariha, Allah da kansa iya ta'ajjubi iya mamaki abinda ka aikata da kai da matarka ajiya. Kun haƙura da kuci ku sha, kun haƙura da ƴaƴan ku su sha akan ku faranta baƙon manzon Allah rai. To wannan irin aikin mutanen Madina kenan. Kai yanzu zaka iya yin wannan? Ku kuma hajiya za ta iya yi? Ka zo da baƙo ka ce a kawo abinci, ta ce abincin mu ne ya rage, a kawo naku, anya za ta matsawa naku, wata ina ruwana da baƙonka, na san shi ma ni zan yi na idina kwana da yanwa kan baƙo. To ga irin abin da matan manzan, matan sahabban manzan Allah suke, domin su bukatar su, inda sun ji labarin aljana ba sa yi da wasa, sai da ƙarfin su ya kare. To wannan iya cikin irin aikin mutanen Madina. Sai Allah ta'ala yake yabon su, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna zabar bukatar wanin su fifita ta su biya masa akan su ta su bukatar su hakura da ita. Sai Allah ta'ala yake cewa man yukashu ha nafsi, duk wanda yayi wa kansa kauro akan ya biya wani dan uwansa bukata, fa ulaika humul muflihuna, waɗannan su ne masu samun babbaro. Allah ya tabbatar mutanen Madina suna samun babbaro. An fahimci nan? Sai kuma duk wanda suka zo bayan sahabbai, sai Allah ta'ala yake faɗi cewa wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo bayan almuhajiruna da al'ansar su ne ja'u min ba'dihim, yaquluna rabbana ghafir lana, mutanen kirki daga cikin suna cewa ya Allah kai mana gafara. Wali ikwadi alladhina sabaquna bil iman, da ƴan uwan mu da suka ragaye mu imani, bayan yabo da Allah ya wa sahabbai, to duk mutumin kirkin da yazo bayan su zai dinga yi musu addu'a. Su ne alladhina sabaquna bil iman, wanda suka riga mu imani Allah ya gafarta musu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah karka sa wani mummunan kulli a zukatanmu da masu imani. Rabbana innaka ra'ufur rahim, Allah kai ne mai rahama kai ne mai jinkai. A wannan akwai wani yabo da Allah ya yi a nan gu, ya ce wallazina ja'u min ba'dihim su ne masu gaskiya, su ne masu samun babban rabo, su ne kaza. A'a, sai yake faɗar wani aiki da mutanen kirkin suke aikatawa, abinda Allah ya faɗa kenan. Amma mutanen Makka humus sadiquna, mutanen Madina humul muflihuna, kuma su ƴan kaɗan ba su fi mutum 10,000 ba. Allah ta'ala ya kasa al'ummar biyu ba su ga su biyu. Yanzu wannan bai isa nuna ma fara rodan bayan Allah ba. Mutane ne da ba su da wani abu a gabansu illa manzon Allah da addini, ba su da wani abu a rayuwa, sun haƙura da dukkan wani jin daɗi da wani ɗawainiya na wannan rayuwar akan su yi addini su bi manzon Allah. Wannan shine hadafinsu, wannan shine imnansu. Amma a yau za ka ji wa'ansu da sunan musulunci ba sa martaba waɗannan bayin Allah, wa'ansu har zagi, wa'ansu har la'anta, wa'ansu har ce maski sun yi ridda, wai sun bar musulunci ma bayan manzon Allah ya wafati, suna faɗar miyagun maganganu. To manzon Allah da kansa yake cewa Allah, Allah fi ashabi, ina haɗa ku da Allah, ina haɗa ku da Allah a cikin sahabbaina. Yake cewa law anfaqa ahadukum mithla uhudi zahaban, da ɗayan ku zai ci da zinariya girman dutsen Uhud, duk wanda ji aikin haji ya san ya ga dudun hudaye to a ce zinare ne tsabar girman sa ya kai tudun dutsen Uhud ka ci da hifi sabilillah a taimaki addini a taimaki marayu a taimaki bayin Allah miskini talakawa kuma da kyakkyawar niyya da ikhlasi duk anarka dukiyar aiwa Allah da aiki da ita sai manzon Allah yake cewa ba zai yi daidai da abin da sahabi ya ciyar tafin hannu na alkama ko tafin hannu na shinkafa ba yace kai wala nasiba ko marabi bai kai ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ebi alkama cikin tafin hannunsa ko rabin tafin hannu ya bayar fi sabilillah a yau sai ka ci da dukiya kamar dutsen Uhud kuma zinariya ba kamula da nasabi ya bayar ba manzon Allah ya faɗa wannan hadisi mai inganci a cikin Bukhari yanzu Allah ta'ala a haka zai musu wannan martaba imanin su ya duba da kaunar su da addini sahabbai ba irin abin da basu yi ba karshe dai rayuwa ita ce rayuwa karshe to sahabbai sun ba da rayuwar su a kan wannan addini da yawa an fita yaki basu dan gidajen su ba da yawa sun sallamar da dukiyar su akan wannan addini abin da yake gare mu yan uwa mu dinga ambaton waɗannan bayin Allah da kyautatawa Abubakar radiyallahu an Umar radiyallahu an Usman Ali da sauran sahabban manzon Allah gaba ɗayan su kuma har in Allah ya baka zuriya kai kokarin sawa ƴaƴanka waɗansu daga sunan sahabban manzon Allah kulawa ne kuma nuna kauna ne kuma tafa'ul ne ma'ana kana neman kamar Allah ta'ala ya taimake ka ya sa ɗanka ya gado wani abu daga wancan bawan Allah tunda suna iya tasiri game shi iya tasiri so taka wannan shine takaitacce na sai ga wannan bayin Allah baka da wani abu illa ka yabe su illa ka tabbatar da cewa tsakaninka da su sai girmamawa sai addu'a amma kada ka yarda kada ka amince ko da gangan ka yarda ka zauna gude da mutumin da yake faɗa ba sabon manzon Allah bakar magana akwai halaka akwai tabewa akwai hasara ba abin da ke tsakaninmu da su illa yabo da martabawa da girmamawa da darjantawa Allah ta'ala ya ƙara yarda da su Allah ta'ala kuma ya ba mu ikon kwaikwayon irin abin da suke na alkhairi abin da za mu cikata da shi shine bayani game da shurutus salah sallah akwai abin da malamai suka ce su ne ashurut fiha sharaɗai a cikinta wanda kuma sharaɗi in an ce abu sharaɗi ne to abun baya yiwuwa sai an cimma wannan sharaɗin ko da sharaɗin ya kai guda ɗari a ce abu kaza ba zai yiwu ba sai an cimma sharuɗa guda ɗari to ko 99 aka yi abun bai yiwu ba sai an cika wannan ɗari duk abin da malamai suka ce shurutus salah to sallah ba ta yiwuwa sai an cika wannan sharaɗin an fahimci wannan in an ji ashurutu to abu ne mai ƙarfi mai muhimmanci wanda ya kamata in ka ji malamai suna cewa abu kaza sharaɗi ne a sallah to wajibi ne ka tabbatar ka cika shi in har kana so sallar ka ta yi kamar mu dau masail na aure daga cikin shurutun nikah akwai as-sadaq sadaki sharaɗi ne a aure in ba sadaki ba aure ko a bada shi ko ambata shi ko alƙawari da wanda zai bada auren ita macen waliyinta tunda wala nikah illa bi waliyin wa sadaq wa shahidi adl aure ba zai yiwu ba mutum biyu kawai su daura aure ba zai yiwu ba sai an samu shaidu akalla mutum biyu ga mai karba ga mai bayarwa kuma ga shaidu to wannan sharadi ne aure bai yiwu sai da wannan abubuwa to haka nan duk abin da aka ci sharadi ne a sallah to sallah ba ta yiwu sai an cimma wannan sharadin an fahimci wannan sharadi na farko a sallah shine dukul waqti duk gaggawarka idan kai sallah lokaci bai ba sallar ka ba ta yi ba an gane akwai magun da in kai sallah lokaci bai ba da ganganto sai Allah ta'ala ya baka zunubi an gane amma idan kai sallah lokacin ta bai yi ba da rahin sani ko ka zata lokacin yayi kuma lokacin bai yi ba abu na farko ita dai wannan sallah in ta azhar ce bata zama ta azhar ba in ta la'asar ce bata zama ta la'asar ba haka amma akwai yiwuwar Allah ta'ala zai karbe ta matsayin nafila tunda kai ba da ganganci ba, kai da kuskure da rashin sani. Amma in ka ganganta yin sallah lokacin ta bai yi ba, na farko dai bata karbu ba, na biyu kuma sai Allah ta'ala ya ba uba, domin ya ce lokacin kaza za ka yi, kai baka yadda ba kai lokacin kaza ka yi. Kuma ita sallah ibada ce mai lokaci. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, wajibi ne mai lokaci. Saboda ka lokaci abu ne wanda yake sharadi ne mai karfi a cikin sallah. Mu kula da lokaci yayin wa, hatta littafin malaman fiqh suna cewa dukul waqti dukul waqti, daga cikin fara'idu salati akwai dukul waqti, shigan lokaci, shigan lokaci. Ya ake gane lokaci ya shiga? Tunda a lokacin da shari'an sallah ta sako ba agogo, ba waya, ba kaza ba kaza. Ya manzon Allah ya fassara lokutan sallolin nan guda biyar a wancan lokaci. Asubahi sai ce ketuwan alfijir. Idan alfijir ya bayyana, alfijir din biyu ne, malaman fiqh suna cewa akwai kadhib akwai sadiq. Akwai wanda in ya fito ya halatta wanda zai azumi ya ci abinci ya sha ruwa ya yi komai nasa, kuma a lokacin sallah su ba bai yi ba. Akwai kuma wanda in ya bayyana dukkan mai niyyar azumi ba abinda zai ci ya sha lokacin ya kure, sannan kuma lokacin sallah su ba yayi. Ilimi ne mai zaman kansa, ka san me ake nufi da alfijir, ya ake gane shi, menene shi ba tukunna. Da yawa an taso cikin gari ko sai dai aje an karanta alfijir alfijir, Qur'ani ya bada labarin sadi san zo da shi, amma a titsiye ka ta meka me alfijir, ya ake gane ketowarsa? Da yawa ba za su yi wannan jarabawar ba. Kuma a lokacin manzon Allah da alfijir shine lokacin sallah, bayyanarsa shine lokacin sallan asuba. Suna cewa alfijir shine wani farin haske ne da yake bayyana a saitin mahudar rana, duk duhun dare, duk yanda dare yake da duhu. To idan alfijir yake, to sai ka fahimci wani haske ya bayyana. Wannan practically ya kamata wata ranka je bayan gari, ba don tsoron masu kama mutane ba. Wata ranka man karfe hudu ya ka tafi jeji kawai, ka ce yau ka zo ka yi kallon alfijir kawai. To amma yanzu sai dai Allah sauka, ko kuma ka tafi karkara in kana da kauye da yan uwa ka tafi, ka ce kai ka zo koyi ilimin alfijir kake so a koya ma yau. Idan asuba ta yi ko dare ya yi, kai ku tafi jeji a gaban ka, ya fito a nuna ma daga kaza zuwa kaza, ko ga alamarsa. Wannan duka haka wa'ansu daga cikin malamai suke yi. To gane wannan, haka manzon Allah ya tabbatar lokacinsa. Idan ya bayyana shine lokacin sallan asuba ya yi, duk abin da ake bugawa na kalanda na lokaci na waye, duk suna kokarin ɗauko wancan abin na farko ne. Yanayinku, garinku, yankinku alfijir kamar karfe nawa yake kitowa? Idan an gane, to sai a buga shi a kalanda, lokaci kaza kaza lokacin sallan asuba kenan. Amma asal ba agogo bane, asali ba kalanda bane, asal shine alfijir. An fahimci wannan? Sai lokacin sallan azhar. Ya ake gane lokacin sallan azhar yayi? Ita kuma lokacin sallan azhar da rana ne, rana ce lokacinta. Manzo Allah ce zawal, Qur'ani ya zo, aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Ku tsaye da sallah liduluki shamsi ay lizawaliha, idan rana ta yi zawali. Zawal shine kuma ka daga idonka ka ga rana ta karkata gunda za ta fada, in ta take a tsakiya ba ta yi zawali ba. Zawali shine karkatawarta ko gusawarta daga tsakiyar sama. To idan rana ta gusa daga tsakiyar sama, sai cinka ta yi haka, to a lokacin sallar azhar ya shiga. An fahimci wannan? Akwai bayanan malamai da yawa, kuma lokutan nan suna samun bambanci tsakanin lokacin sanyi da lokacin zafi, ko lokacin damuna da lokacin bazara, suna samun bambanci. Sai a kula a gane. An fahimci wannan? Rana wani lokacin tana yini iyafin dare yawa, wani lokacin kuma dare iyafin yini yawa. Kamar yanzu dare yafi yawa, dan asuba ba a yinta sai wajen karfe 5 da rabi, amma a da tun 5 saura ake sallar asuba. An fahimci wannan? Saboda ka a gane zawal shine lokacin azhar ya shiga. Kuma idan ana tsananin rana kamar lokacin bazara, lokacin rani, ana so bayan ranar ta yi zawali kuma ta ɗanyi sanyi, tunda manzon Allah ke cewa izastadal harra fa abridu bisala, idan ana tsananin zafi ku sanyi sallar ku. domin tsarnin zafi numfashi rutar jahannama ne. Yasa malami suka ce lokacin tsarnin zafi to ana so a dan tura sallan azhar. Idan yanzu kuna yin tashabbu da rabi to idan lokacin tsarnin zafi ne kai ta karfe 1 ko karfe 1 da kwata a dan tura ta sanyaya. To da wannan ake gane lokacin sallan azhar. La'asar an ce idza kana dhillu mithlahu, idan abin da ka tsayar na inuwa, inuwar abin tayi kutankucin wannan abu a tsaye daidai da tsawonsa, ka kafa wani abu ko ka tsaya kai da kanka ka gane inuwanka tayi daidai da tsayinka a tsaye, to wannan shine shigar lokacin la'asar. Maghrib idan rana ta fada, maghrib idan rana ta fada, kun daina ganin alamun rana, kwallon rana ya nitse ba a gani shi, to shike na sallar maghriba ta yi. Isha akwai shafaqi, wani jan abu da yake wanzuwa bayan rana ta fada, idan ka fita za ka ga ja haka bayan rana ta fada, to wannan jan da yake wanzuwa shine shafaq, to idan ya bata aka daina ganin sa lokacin sallar isha yayi. To wannan sune abinda manzon Allah ya bayyana da lokutan sallah, sune lokacin sallah a shari'ance. To kowace sallah ba ta yiwuwa, ba ta karbuwa, ba ta zama ta sauke ma wajibin da Allah ya dora ma har sai waɗannan abubuwan sun tabbata. Shine duk kullu lokaci, duk gaggawarka ba za ka yi sallah lokacin ta bai shiga ba. Duk wanda yi sallah lokacin ta bai shiga ba bai ta yi ba. Inda ganganci kai da sani ka san lokacin bai ba kai, to sai an baka zunubi, sai ya punishment naka. In kuma kai da kuskure akwai yiwuwar Allah zai mai da ita nafila, ka samu ladan nafila, amma farillan nan ba ta sauka ba. An fahimci wannan? Akwai lokuta da shari'a ta biya mutum dama ya yi sallah lokaci bai ba, kamar matafiyi, an baka dama ka hada azhar da asar, an baka wannan damar, an baka dama ka hada maghrib da isha, an baka wannan damar, kamar marar lafiya, kamar lokacin da aka je aikin haji a ranar arfa ana hada azhar da asar, ana hada maghrib da isha, to duk wannan shari'a ce ta bada wannan dama domin sauƙaƙawa. Ya yuridullahu an yukaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa, Allah iya nufin ya sauƙaƙa muku. A cikin tafiya akwai wahala, a cikin rashin lafiya akwai wahala, akwai takura, a cikin aikin haji wannan yinin na arfa akwai ɗawainiya, to sai Allah ya dan takaita muku wani abu domin ya baku damar ku. Amma mazaunin gida lafiyayye bayan da za a yi sallah lokaci bai ba ta yi ba, ya saki. An fahimci wannan? Wannan shine magana takaitacce akan lokaci. Muna rasar lokaci ne? Saura mutuna? A to da saura ke. Yawwa. Bayan lokaci abinda zai biyo baya, malamai sun ta magana akan lokaci, sun doguwar magana, kamar shi wannan malamin, Malam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yi magana mai tsawon gaske game da maganar lokaci a cikin sallah. Ya ja maganar kwarai da gaske, ya faɗa data domin iya cewa domin lokaci shine mafi ƙarfin sharaɗi a cikin shuruɗin sallah gaba ɗaya. Lokaci yafi komai ƙarfi. Idan kai sallah lokaci bai yi ba, to sallah ba ta yi ba. Hakanan idan ka bari kuma da gangan sallah aka yi sallah lokacin tafi ce baka yi ba shi ma, to shi ma wannan inda gangan ne sallarka ba ta yi ba. An bayyana magana? Domin sahabbai, aƙalla sahabbai sun kai guda 7, sun ce duk mutumin da aka yi sallah, aka kira sallah, iya ji iya zaune, lafiyarsa kalau, ba wata larura, lafiyarsa kalau. Bayan an kira sallah aka ba da ɗan interval na zuwan liman, ɗan minti 5-10 da ake bayarwa, iya ji lafiyarsa kalau. Liman ya zo aka yi iqama, aka yi sallah, aka sallama, daga baya kuma ya ce zai zo ya yi tasa, ba wata larura a shari'ance. To duk sabon sun ce ko yayi sallar Allah ba zai karba ba. Wannan ita ma abu ne mai hadari mu kula da wannan. Yanda sallarka ba ta yi ba, lokaci bai yi ba, hakanan da gangan ka bari lokacin ya fita, Allah ba zai karba ba. Mu gane ba wani uzuri a rayuwa, ba wata ɗawainiya da za ta hana ka yi sallah, babu ita. Sallah ita ce afdalul ibadat. Abu na biyu a cikin sharadin sallah shine at-tahara. Sallah ba ta yiwuwa sai da tsarki. Idan kai hadasi sai ka yi tsarki. Tsarkin nan kuma kala biyu ne, akwai taharatu hadathin, akwai taharatu kabathin, akwai alhadathul asghar, akwai alhadathul akbar. Taharatu alhadath ko alhadathul asghar shine abin da ya shafi bawali ya shafi ga'idi fitsari da bayan gida da ainihin hutu rihi da abin da ya kama da wannan wannan sune kananan kari kamar yadda malaman fiqh suke fada idan ɗaya ya faru da kai to alwalanka ta warware sai ka sake ta domin manzon Allah ya ce Allah baya karbar sallar ɗayanku idan yayi hadisi sai yayi alwala duk abin da yake kari alwala ka san shi idan alwalanka ta kariye to dole sai ka saki alwala ka yi sallah domin in sallah ba alwala ba ta yiwa an fahimta nan tsarki alwala ka iya wannan a shari'ance idan waɗannan ba su yi ba to sallarka ba ta da mahallin zama tsarki alwala su ne tushen sallah idan babu tsarki babu alwala idan babu alwala babu sallah idan babu sallah kuma babu musulunci mu gane wannan muna daukan abun wata sabo na wahayina muna andaritin nashi kamar hani har yanzu ban iya tsarki ba a'a abu ne wanda shari'a ta zayyana ita ratta mishi duk abin da kake gani naka tunanin ne naka zaton ne kuma shari'a ta sha bamban da kai to ka daka bi ne shari'a shine dade shari'a ta tsara duk yanda zai har shiga ban daki wace kafa zaka shiga ita wani bangare zaka tsuguna akan shi ya zaka yi idan kai bayan gida kai fitsari lokacin ina zaka fara wankewa duk malami sun yi wannan bayani idan ka kammala ya zaka fito daga cikin ban daki ya zaka yi duka wannan malami sun yi wannan bayani ya zaka yi wajen tsarkake kanka daga najisa ya zaka yi ka tsarkaku sosai wannan duka iya bukatar zama da kaje gun malami su koya ma wannan karatu to tsarki dole sai tsarki ya faru sannan sallah za ta dauro idan aka yi sallah babu tsarki babu alwala to sallah ba ta yi ba wal hadathul asghar ma awjabul wudu'a wal hadathul akbar ma awjabul ghusla shi hadasi karami shi da ke kare alwala na ka misalin su hadasi babba kuma shi ne abinda dole sai ka yi wanka kamar janaba da samun mutum kamar mace ta kammala filin na menstruation nata jinin haida ta gama ko ta kammala jinin haihuwa nata to dole tana bukatar sai ta yi wanka na shari'a sannan kuma za ta ci gaba da aikin ibada an fahimci wannan wancan iya sababa wanka da alwala wannan kuma iya sababa alwala kawai mu gane cewa Allah ta'ala yana cewa inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah ta'ala iya son masu yawan tuba kuma Allah ta'ala iya san masu tsarkaka daga najasa manzon Allah yana cewa la tuqbalu salatun bighayr dahurin Allah ta'ala bai karbar sallah idan aka yi ta babu tsarki ko babu alwala ko nafida ko farilla duk ɗaya sharadi na uku ijtinabun najasa sallah ba za ta yi ba sai an gusar da najasa najasar nan tana da bangarori guda uku da take zama imma a jikinka imma a tufafinka imma kuma abun da zaka yi sallah din an gane ko in najasa idan tana fatar jikinka sai ka gusar da ita domin inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karbar komai sai mai tsarki idan najasa a tufafi ne sai ka gusar da ita idan najasa a gunda zaka yi sallah ne sai ka gusar da ita najasa a bangarori guda uku wajibi ne mai sallah ya kula da wannan a kula da tsaftace gunda ake sallah ka kula da tsaftace tufafinka da kake sallah da su musamman iyaye mata kuna goyon yara suna fitsari suna tumbidi suna kaza ku kula da wace tufa za ku yi sallah ba kowace tufa ake sallah da ita ba a gane wannan kuma har ƴan uwa mazan ma wani tufarsa bai yi dare tsarkinta ba haka take dai gatanan amma kawai sai ya sa ta yi zo yi sallah domin iya ganin kawai sallah ce zai yi amma an gun wani zai je in kaza zai fita to sai yayi kokarin ya tsaftace kansa yayi wa kansa ado da gyara amma wani in kaga iya sallah da wata tufar zaka yi mamaki saboda kamu gyara Allah ta'ala duk abin da ya girma mu girmama shi mu girmama shi shine darajar tashi kuma iya cikin abin da Allah ta'ala zai karba abin to mu gane cewa a tsarkake tufafi a tsarkake gangar jiki sannan a tsarkake gunda za a yi sallah din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarana an zo masa da yaro bi sabin sagir lam yufdin bi fara cin abinci ba nono yake sha ai innahu kana la yazalu yataghazza bil laban bai guce ba nonansa abincin mahaifin nonansa shine mama mahaifiyarsa fa bala ala tubihi wannan yaron sai fitsari a tafar manzon Allah yaro ne karami ko yaye shi ba iya shan nono sai manzon Allah yaron ya yi mai fitsari cikin tafarsa fa da abi mai sai manzon Allah ya ce a kawo ruwa fa adbahu yau sai yayyafawa gunda yaron ya mai fitsari ya rage ruwa a kansa ga wannan ya nuna kan cewa hatta fitsarin yaro sai an tsarkake da shi sai an tsarkake tufafi sannan sallah take yiwa wata rana abi sayyid al-kudri Allah ta'ala ya kare da shi yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi wata rana manzon Allah iya sallah da shi da sahabbansa iz kala ana alaihi sai maga ya cire takalmansa ya jifar da su ya aje su a gefansa fa wada'ahum an yasarihi takalmansa sai manzon Allah iya cikin sallah ya kubbe takalman ya aje su a hagun din shi falamma ra'a zalikal qauma da sahabbai so ga manzon Allah ya aikata haka din alqauni alahum he kowa yake cire takalmansa iya jefarwa kowa ya cire ya jefar falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallatu lokacin da manzon Allah ya kammala sallarsa sai yake cewa su ma hamalakum ala ilqaini alihu me yasa kowa a cikin ku yake kubbe takalmansa yake jefarwa me ya faru qalu he sahabbai suka ce ra'aynaka alqaitana alayka ya rasulullah manzon Allah mun ga ana cikin sallah ka kubbe takalman ka aje su a gefe fa alqaina li anni alana mu ma sai muke kubbe takalman muke ajefar da su muke aje su gefe fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna jibril alaihi salam abin da yasa na kubbe takalmi na aje shi ni to mala'ika jibril ne yazo fa aka bara ni sai ki bani labari yace anna fihi ma qazara a cikin takalman ka akwai najisa ka tsaje su a gefe ni wahayi ne sanai haka amma kufa amma su dalilin su sun ga manzon Allah ya hisa su kai har yake cewa idza jaa ahadukum ila almasjidi idan ɗayan ku ya taho masallaci falyanzur sai ya duba ya gani fa in ra'a fina alayhi qazara falyamsahu idan akwai datti ko najisa tufarsa ko jikinsa ko kayansa to manzon Allah ya ce ya goge ko ya gusar da wannan najisa sannan wali yusalli fihi ba sai ya sallah da kayansa an fahimci wannan saboda ka lalle ila Allah gusar da najisa abu ne mai karfin gaske a cikin shartin sallah ba a sallah da najisa da gangan duk wanda ya sallah da najisa kuma ya san tana jikinsa din to babu shakka sallarsa ba ta yi ba Qur'ani yana cewa game da tsarkake gunda zaka yi sallah wa tahir baiti lil taifina wal akifina wa ruk'i sujud Allah yake faɗa manzon Allah ko dukkan musulman duniya ku tsarkake daki ne sune masallatai lil taifina ga masu dawafi wal qa'imina da masu tsayuwa su ibada wa ruk'i sujud da masu ruku'i da sujjada a tsabtace masallatai a tsabtace dukkan wani gu kuma da za yi ibada akwai hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa wata rana muna zaune a cikin masallaci tare da manzon Allah iz jaa arabiyun sai ga wanda balaraman kauye ya zo fa qamu yabulu fil masjid ko sai ta yake fitsari a cikin masallaci yake fitsari fa qala ashabu rasulillah sai sahabban manzon Allah su kace mai tsawa manzon Allah sai a la tudrimuhu gale shi ku bar shi kar ku mai tsawa ku rabu da shi fataraku yi suka kyale shi hatta bala har sai da kammala fitsarinsa da ya kammala sai manzon Allah ya kirawo shi yace wani zo yace inna hadhihi almasajid wadannan masallatan namu fa la tasluhu li shay'in min hadha albawl ba sa buƙatar fitsari ba sa buƙatar kazanta gune da ake tsaftacewa ake gyara domin Allah ake wa ibada a gun wala qadr ba sa buƙatar kazanta innama hiya li dhikrillah azza wa jal an gina wannan ko an tarje domin ayiwa Allah ta ambaci Allah a tsarkake shi wassalatu ko ayi sallah wa qira'atul qur'an ko ayi karatun alqur'ani manzo Allah ya fada wancan balaraban kauye wannan sai ya ce ku kuma ku kawo ruwa fa amara rajulun min alqawmi faja'a bidaru mimma sai aka ce wani mutum ya kawo ruwa kaman cikin guga fa shannahu alayhi sai aka zuba ruwan a gaba shikenan matsalar ta wuce an yi fitsari kazanta amma me maganin sa a zuba ruwa abu an fahimci wannan a ƙarshe inda za mu samu matsaya yau insha Allah ya zo ya fara fitsari a masallaci shi wancan balaraban kawai amma sahabbai sun mai ca sai manzon Allah ya hana su ki ku kyale shi akwai wanda ya gano hikima da manzon Allah ya ce su bar shi ga mafitsarin sa
ya
akwai wannan maganar cewa idan suka matsa masa ko suka razana shi akwai yuwar fitsarin zai fallatsu gurabe da yawa tunda ya riga ya fara wasu malami suna dauko wannan daga cikin hikima da manzon Allah ya ce a bar shi gama na biyu idan iya fitsarin nan akwai wahala da ya bata jikinsa da shi amma lokacin da aka mai tsawa ya tashi sai ya bata jikinsa da fitsarin ya bata jikinsa kuma ya kai fitsarin wani ku kuma ga inda ya fara wannan malami suna hango wanda ke cikin hikima da manzon Allah ya ce ku kyale shi abu na biyu kuma suna cewa duk mutumin da yake fitsari aka razana shi da gangan to akwai yiwuwar akwai cuta za ta biyo bayan abu idan ya rike fitsarin da karfin tsiya bai gama zuba bai tsaya to akwai yiwuwar wani abu na larura zai biyo baya wannan kimiyyar musulunci ta tabbatar da wannan sai manzon Allah ya amfani da wannan damar ce ku kyale shi abu na uku domin shi bai sani ba a matsayinsa ya zo bai san ba haka ba kuma iya cikin koyarwa da sanyin hali irin na manzon Allah kuma shi ma duk abin da aka faɗa masa daga baya zai fahimta da aka faɗa masa gashi musallaci ba ga abin da ake yi sai ce Allahumma rahmani bi Muhammad Allah idan ka tahi rahama da jin kai ni da Muhammad kadai za ka yi ba wala tarham ma'ana ahad bayan mu Allah karka jikan kowa sai manzon Allah ya ce ai ka tsoke rahmar Allah tafi karfin mu mu yayi dole wanzu shi go ciki Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah sai Allah kai mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ban gula dansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka a gida da waje ya samu lafiya mu kammala rayuwar mu lafiya na'am assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
hala akwai tambaya da ya iso mana akan lokacin sallah akwai wani bawan Allah da ya yi mantuwa da yin sallar shayi ba har ya zama to sallar asuba ya zo yana cikin sauran sallar asuba sai ya tuno cewa bai sallar shayi na
jiya ba
saboda aka dai bai fita a sallar ba ya karasa sallar sai da aka yi sallama mai tashi sai ya kawo
ishesa
shayi ne ba shi ne yake tambayar to ya hukuncin wannan sallar da abinda ya yi
to malamai sun rabu gida biyu game da wannan kamar masu bin mazhabar ta Imam Malik bin Anas radiyallahu an to dole sai ya fatse wannan sallar ta asuba yayi isha sannan yazo ya dora asuba daga baya wannan shine biyu na wasu malaman sun ce ba a yin sallar gaba a manta ta baya dole sai an fara ta baya ta gaba wannan a galibiyar malamai masu bin mazhabar Imam Malik haka suka kafa hukunci har ma wani kauli nasu cewa har sai mutum sallah guda biyar ta hau kansa kamar yanzu misali ya manta bi sallar isha'i ba da mantuwa yayi asuba yayi azhar yayi la'asar yayi magriba yayi isha sannan ya tuna to shikenan ɗayan nan zai saki kawai shikenan sai sallar ta kai biyar amma in bata kai biyar ba sai ya sako ta sannan ya dora abin da yake bayanta haka wasu malaman suka ce amma malaman hadisi sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya manta sallah ko yayi bacci bai yi sallah ba fal yusalliha idza zakara shi sallace ta lokacin da tuna wala kafarata illa zalik ba wata kafara in ba wannan ba kaji inda malaman hadisi suka fa dalilin su wadancan kuma ga abin da suka fa dalilin su an fahimci wannan idan zai dau fatawar malaman hadisi sallarsa ta yi ba wata matsala tunda cewa in misalata da zikiri a lokacin ya tuna an fahimta kuma manzon Allah ya ce fal yusalliha idza zakara wala kafarata illa zalik wannan shine abin da malaman da suke kafa hujja ga wannan wallahu alam wannan sune dalilai guda biyu insha Allah wanne kuka dauka a ciki na hadisin ko yawa to ya fi sauki Allah ta'ala ya samu dace Allah ka jikan mu ka jikan mahaifan mu ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka sanya muna cikin al'umar manzon Allah wanda za su yi gari janna gobe alkiyama Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mana rayuwar mu da imanin mu da mutuncin mu da iyalan mu da addinin mu. Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin bala'i ku musiba. Ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya. Mamatan mu Allah ta'ala ka jikan su ka ramta musu. Mahaifan mu Allah ta'ala ka jikan su ka gafarta musu. Allah ta'ala dukkan mai taimakon addini Allah ka taimake shi. Allah mai yiwa addini mazagon kasa duk inda yake Allah ta'ala kai mana magani shi. Fitintinu da ake samu a wansa garuruwan ko wansa jahohin, muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki ya kawo ƙarshen wannan bala'i. Allah ba dan ƙoƙarin mu ba, Allah ba dan zaton mu ba, Allah mun fawwala al'amari zuwa gare ka ya Allah. Duk inda ba su da kwanciyar hankali, Allah kai kwanciyar hankali go. Allah ta'ala ka yimke wannan bala'i da yake farawa a wasu gurabe. Mu kuma Allah ta'ala ka ƙara mana tsaro da kariya, ka ƙara mana tsaro da kariya da zaman lafiya da ƙaruwan arziki da kwanciyar hankali. Wanda ya asasa wannan masallaci muna don Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Allah ya karba ayyukansa da yake na alkhairi. Allah ka jikan mahaifansa, Allah ta'ala ka shirye da zuriyarsa, Allah ta'ala ka masa buɗi cikin harkokinsa na rayuwa, Allah ta'ala ya karba masa karba mana gaba daya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.